بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، شيغا بعد بياني أكن حكمتي نا أزمي دا لدب أتكيشي mas'ala da ke gaban mu yanzu insha Allahu shine bayani akan mutane waɗanda azumi yake faduwa akan su, wato mutane masu uzurori. Mun ji bangare na farko shine wato mutumin da yake ya ci abinci da mantuwa, to wannan yana daga cikin masu uzuri, babu komai akan sa. Mutum na gaba wanda muka ji baka akan sa shine wanda yake halin matafi. Mun ji gurgurdan hali irin bayanan da malamai suke akan sa. Sai mutum na uku daga cikin masu uzurori waɗanda azumi ya faɗa kansu shine wanda yake ya gagara yin azumi, azumi ya fi ƙarfin lafiyarsa. Shine suke ce mishi al'ajizu anis siyami ajazan mustamirra, wato wanda yake ya samu dogewa akan rashin iya azumi saboda girman shekaru, ko kuma wani rashin lafiya irin cuta da ake cewa almaradul muzmin, wato cuta wadda ta riga ta ci ta cinye, wadda ta riga ta haɗu da rayuwar mutum, sai dai ai fatan cikawa da imani, kamar a ce wanda ya riga kamar da wani ciwo mummuna wanda ana a al'adance ba a sa ran warkewa da komawa garas. Kuma malamai sukan tsoratar akan cewa wajibi ne a samu shaida ta likita wanda ya san abin da yake yi, kuma musulmi amintacce kafin a zartar da irin wannan hukuncin. Ya zama wato abin an gina shi ne a karin ilimi. Duk wanda ya kasa yin azumi a irin wannan sura, to azumi ya faɗa a kansa saboda la taklifa bima la yubaq, kamar yadda malaman usul fiqi suke faɗa cewa ba a ɗora mutum doka taklifi, ba a ɗora mutum ibadar da ya kasa, saboda faɗin Allah fattaqullaha masata'tum, to kuma irin faɗin Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. To duk irin wannan mutumi a duk sa'ar da ya sha ruwa bai yi azumi ba, ya wajaba a kan shi ya ciyar da mabukaci guda ɗaya gwargwaron kowane azumi. Babu laifi ya ciyar kullum, ma'ana idan an sha ruwa ya bayar da abinci ga wanda yake mabukaci, ko kuma ya haɗa ya yi dukkan lokaci guda, ma'ana 30 ɗin ko 29. Wannan kenan. Saboda asali dama can a azumi, farkon fallan tashi akwai wannan zaɓin, da wanda ya ga dama ya azumi, wanda ya ga dama ya ci. To daga baya da aka maida shi wajibi, babu zaɓi, sai zama masu uzuri ire-iren waɗannan su sun koma ɓangaren waɗanda suke da zaɓin ciyarwa ɗin kenan. Kamar Imam Bukhari yake cewa wa amma shekul kabiru idza lam yutiqi siyama faqad, wato shi ma zai ciyar kenan. Kuma an samu Anas ɗan Malik, Allah ya ƙara masa yadda, a shekaru biyu ko uku na ƙarshen rayuwarsa, saboda ya tsufa sosai a lokacin ya wuce shekara 100, kamar shekararsa 101 ko da 2, to a lokacin shi ma baya iya yin azumi. To idan rana ta faɗi sai ya bada wato khubzi, kamar a ce waina ko gurasa tare da nama ga wanda yake mabukaci, maimakon wannan azumi da bai yi ba. Haka Ibn Abbas shi ma Allah ya ƙara masa yadda, da shi da mahaifinsa ya ba da fatwa akan haka ga miji, namiji ko mace wanda suka girma suka shekaru wanda ba za su iya azumi ba, cewa su ciyar da miskini maimakon kowane azumi, kamar yadda Imam Bukhari ya kawo a cikin sahih ɗinsa cikin kitabun tafsir. Kamar yadda muka ambata, ya halasta ciyarwan a yi ɗai-ɗai-ɗai-ɗai, ko kuma a yi shi lokaci guda a tara waɗannan talakawa a basu. Kuma za a ciyar ne da gwargwadon irin abincin al'adar mutanen wurin, wa ma'ana yanzu kamar mu a nan ƙasashen arewacin Najeriya an saba ana cin tuwo, ana cin shinkafa, ana cin taliya, doya da makamantansu. To ana iya ciyarwa daga dangin waɗannan abubuwa, kamar masara, kamar dawa, kamar gero, kamar shinkafa, kamar alkama da makamantansu. Haka a wuraren da kuma suke cin wani abinci haka, babu laifi. Haka a wuraren da yanzu wato barkanci da zamani ya canza gaba ɗaya al'adar mutane daga yanayin cin abinci, wasu malamai suna ganin babu laifi a juya shi zuwa ga yadda suke rayuwa a can. Ma'ana kamar ƙasashen da kwata-kwata an daina girka abinci a gida, sai dai a je a siyo wuraren sai da abinci mat'am ko restaurant kamar irin kasashen Malaysia, Saudi Arabia da makamantansu, wadata da zamananci ta sa mutane da dama sun daina dafa abinci a gida. To babu laifi a je a siya a basu, ko kuma a yi musu monetization, ma'ana a juya musu shi zuwa kuɗin abincin yadda za su iya siyan abincin, ko kuma kamar yadda wasu suke yi, sukan yi booking ɗin abincin ne, a ce to sai ya zo gidan abinci ya aje kuɗi, ya ce to za a bayar da plate kaza kullum, to duk wanda ya zo sai a bashi. To amma irin wannan kuma yana da kyau a tantance wanda za a ba ɗin ya zama miskini ɗin ne, ba mawadaci ba ne, wallahu a'lam. A mutum na gaba daga cikin masu uzuri shi ne mara lafiya, wato mujarradin rashin lafiya wanda ake sa ran warkewarsa daga baya, kamar zazzabi, kamar masassara, kamar ciwon kai, kamar karaya, kamar jin rauni, ko samun mutum ya samu kanshi a cikin wani haɗari na rauni na ciwo a cikin jikinsa, ko a gaɓarsa, ko a jikin wani ɓangare na jikinsa. Dai abin da ake kira da suna rashin lafiya a al'adance, wanda kuma ana sa ran nan gaba zai koma ya warke. To wannan in ya ga dacewar ya sha, to an ba shi zaɓin ya sha, sai kuma ya rama, saboda faɗin Allah da yake cewa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, kuma shaidu minkum bishara fa lisumhu man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, wanda ya zama mara lafiya ko matafiyi to sai ya rama daga baya. Mara lafiya yana da hali iri uku ta fuskar azumin Ramadana. Hali na farko ya zama cewa azumin ba zai ba shi wahala ba, kuma ba zai cutu ba dan yayi azumi, to wannan bai da uzuri, wajibi ne azumi. Ma'ana ce mutum yana fama da wani ciwon kai, ko wani dan karamin zazzabi, ko wata ƴan mura, ko ya dan yi targade a kafa, ko makamancin haka, ko wani dan rago wata ƴan masassara wanda ba za ta hana shi yin azumi ba, to wannan bai da uzuri zai azumi. Hali na biyu shine wanda azumin zai zama yana da tsanani gare shi, amma kuma tsanani wanda yake zai iya ihtimalin sa, kamar yadda koda mai lafiya ai akwai yunwa, akwai kishirwa, akwai abin nan nauyi tare da azumi, amma kuma yake yi. To in zama shi ma yana jin nauyin amma zai iya yi, to wannan abin da yafi dacewa a gare shi shine shi ma yi. Hali na uku shine zama idan yayi azumin zai ƙara raunata rashin lafiyarsa, azumin zai ninka masa cuta, azumin zai sa mishi rauni, zai hana shi warkewa akan kari, to wannan shi kuma abin da yafi gare shi shine ya sha ruwa, saboda fadan Allah wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, kar ku je ku kashe kawunan ku, Allah yana jin tausayin ku. Da irin fadan Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka, kar ku je ku sanya kanku a cikin halaka. Idan mara lafiya ya wayi gari yana ainihin mutun ya wayi gari yana cikin yin azumi, da rana sai wata rashin lafiya ta bujuro mishi har ya kasa karasa azumin, to sai ya kariya, kuma ana bin shi wannan rana zai lissafa ta a cikin ranakun da bai yi azumi ba. Idan kuma mara lafiya haka ya wayi gari da rana, bayan rana, bayan alfajir ya keto, bai dau azumi ba sai ya ji ya warke, to nan ma azumin shi bai yi ba, ana bin shi har da wannan rana. Kuma malamai suna yin nasiha da jan kunne akan cewa irin wannan mara lafiyan kar ya ce tunda shi ya ji sauki bari kawai ya ci gaba da sharholiyarsa, ko ya dinga fitowa cikin mutane yana cin abinci tsawon wannan ragowar wunan, wai dan ya dinga gwada mutane cewa shi baya azumi, wannan ba daidai bane. Wallahu ta'ala a'lam. To kamar yadda kuma wannan mara lafiya din aka bashi uzuri, haka kuma malamai suna ba da fatawa akan cewa idan wani mutum gashi kamar mai lafiya amma kuma sai likita ko wani ƙwararren masanin kiwon lafiya ya ba da bayani akan cewa in yayi azumi zai kamu da rashin lafiya, shi ma wannan ya halasta gare shi ya sha ruwa. Sai dai kamar da muka faɗa tun asali, duk wanda ya sha ruwa abin da ke kanshi shine ramuwa, sai dai in ba zai iya ba. Wato alal misali a ce mutum ne yana da ulcer, a yanzu da ake magana bata tashi ba, kaga ba mara lafiya bane shi, amma ana sa ran idan yayi awa kaza bai ci abinci ba, to akwai yiwuwa wannan ulcer ta tashi, to wannan shi ma ya shiga cikin masu uzuri sai ramuwa. Ramuwa idan akwai yiwuwar zai warke kenan, idan kuma babu yiwuwar zai warke, ana ganin cewa cutar wannan ulcer ta riga ta wannan gyamban ciki ya riga ya rada ke hanjinsa, to shikenan sai ya koma sahun waɗanda suke masu uzuri wanda suke ciyarwa, wallahu ta'ala alam. Har ila yau daga cikin mutanen da azumi ke faduwa akan su amma akwai ramuwa akan su, akwai mai jinin haila da mai jinin biki, wato haihuwa. mata waɗannan guda biyu wadda take haila wato jinin al'ada dake zakewa mata duk wata ko kuma jinin dake tahowa tare da haihuwa to duka waɗannan guda biyun suna ainihin wato hana yin azumi hikimar da tasa aka ce kada mace mai haila da mace mai biki ta azumi saboda sun zubar da jini kuma wannan jini da suka zubar yana kawo rauni yakan sa su buƙaci abinci aka ga wata wato mai jego kowane bayan awa guda ko sama da haka kadan ko ƙasa da haka kadan za ta buƙaci izuwa ga kuma ta sake cin abinci bayan jinin ta zubar ga kuma buƙatuwa izuwa ga nono saboda jaririnta to haka kuma ita ma mai haila jinin da ke zuba din nan yakan kawo mata rauni a cikin ɗabi'arta da rauni a cikin lafiyarta da rauni a cikin tunaninta don haka sai Allah subhanahu wataala sai ya dauke musu azumi da sallah amma sai aka ce su rama azumi kar su rama sallah wannan shine kamar da muka ambata a baya abinda malamai suka faɗa wasu malamai ma suka ce ba a san kamar yadda Imamul Haramain yake faɗa babu wata hikima da aka gano game da wannan shari'a ce da Allah ya zartar haka za a yi ta kuma mutun ya ce sai yayi tambaya ko yana da ja shi bai gane hikimar ba to wannan kuma wata alama ce ta cewa akwai karancin tunani a tare da mutun ko kuma wata mummunar aqida kuma nufa Allah ka tsare mu a cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya rubuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum fa dhalika nuqsanu dinha nuqsanu dinha ashe ita mace idan tayi hala ashe ba ice ba ice ko ba barin sallah take ba da azumi suka ce kware ko ice to ai wannan shine na kasa addininta dan haka mai wannan nassi ne akan mace in tana haila ba ta sallah ba ta azumi haka kuma a cikin riwaya Aisha radiyallahu anha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa kunna nahidu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'i as-sawmi wa la nu'maru bi qada'i as-salah mun kasance a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna yin haila sai a ce mu rama azumi ba a cewa mu rama sallah wannan ita ma riwaya ce dake cikin sahihul bukhari wallahu ta'ala alam dan haka ibnu taymiya a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 15 a 25 yake cewa ya tabbata a cikin sunna da ittifaqin musulmai cewa lalle jinin haila yana kore yuwar yin azumi da shi da jinin wato biki idan jini ya zubo mace bayan ta riga ta dau azumi ma'ana ta riga ta yi sahur gari ya waye sai jini ya zubo mata to wannan azumin ya lalace wannan azumin ya lalace kuma matan take tsammanin zuwan jinin ta a rana kaza ba za ta daki daukan wannan azumin ba dan tana tsammanin cewa yau da wuya ta kai fado rana jini bai zo ba tunda ba abu ne wanda yake keke da keke na lissafin ajagi ba ana sa rai ne to za ta dauki azumi in ya zo sai ta sauke ta sharuwa in bai zo ba kuma sai ta ci gaba da yin azumin ta wallahu alam haka idan jini ya dauke mace da rana wato wannan ragowan lokacin ba azumi ba ta yi azumi ba domin ba ta yi tabbiyutun niyya ba ta kwana da niyya ba kuma an samu wani yanki na wurin tana cikin rashin nagartar da zata bata dama ta yi azumi don haka azumi bai yi ba a wannan rana zata kirga wannan rana daga cikin ranakun da ake bin ta bashin azumi wallahu ta'ala alam haka dai malamai suka yi ta waɗannan bayanai a cikin littafin su mabambanta ana ilhaqin wato mata da ta yi bari da wannan mata wato mai ci mai haihuwa domin bari duk da yake akwai maganganu na sabani game da shin za a yi ilhaqin shi da haihuwa ne koko za a yi ilhaqin shi da jini ne na cuta wato na istihaba magana mafi inganci a likitance da kuma abin da ya dace da usul na shari'a shine za a yi ilhaqin shi ne da haihuwa domin abin da ke sanadiyar zubar shi shine fitar ciki to ya rage fitar cikin tare da cikin ya lalace tunda dai akwai ciki a ciki an san abin da ya haifar da shi to shi yasa ma yake hukuncin shi daya shi ciki haihuwa hukuncin shi daya da haila daga shi ma abin da yake kama da haihuwa yafi dacewa da ayi ilhaqin shi da haihuwa fiye da ayi ilhaqin shi da jinin cuta wanda jinin cuta baya hana sallah kuma shi an ce wata jijiya ce kamar da annabi ya fara sallallahu alaihi wasallama wata jijiya ce take gucewa ta zubar da jini ko jinin abin nan wato bari to jini ne dake fitowa tare da lalacewar ciki ko zuban sa sawa'un wannan bari ne da ya faru bisa tabi'a saboda wata matsala ta lafiya ko halitta ko wani tsautsayi da ya faru ko bari ne wanda ya faru ta hanyar wato zubar da ciki kaman wato abin da ake cewa abortion kenan. To shi ma za a yi haƙin shi da nufasa, dan haka ba za ta yi azumi ba, amma za ta rama daga baya insha Allah. Har ila yau malamai suna magana akan masu mata guda biyu, su ne alhamilu wal murda, mace mai ciki da mace mai shayarwa. Mace mai ciki wato wadda ke da juna biyu kenan, da mace mai jego wadda ke shayarwa, idan suka ji tsoro akan kansu ko suka ji tsoro ma yaran su da ke ciki ko yaran su da suke goyo, to ya halasta su sha ruwa, saboda hadisin Anas dan Malik al-Ka'bi radiyallahu anhu, wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna Allah wa ba'a 'anil musafiri shatar salati والصوم وعن الحبلى والمرض ان الصوم من حديث عند كيكن سنن الامام ابو داود تشيدا الامام النسائي رحمه الله عليه ما حديث ne tabbatacce haka الامام الترمذي ما ya fitar da shi da ibnu majah cewa Allah subhanahu wataala ya rage rabin sallah ga matafiyi ya kuma rage ya kuma dauke mishi azumi sannan ita ma mai ciki da mai shayarwa wato Allah subhanahu wataala ya dauke musu azumi. To kamar da aka dauke ma matafiyi aka ce sai ya azumi da aka dauke masa, abinda ke biyo baya shine mene zai rama. To haka ita ba mai ciki da mai shayarwa, ina ƙara maimaitawa, mai ciki wato mai juna biyu da mata masu jego, idan suka sha ruwa saboda tunanin tsoron in sun yi azumi za su galabaita, ko in sun yi azumi dan da ke cikin su ko dan da suke goyo zai galabaita, zai rasa nono ko zai rasa abincin da zai rayu a cikin ciki, to wannan abin da ke kansu aslan shine ramuwa. Mata suna da suna yan dabaru a wannan zamani, suna yawan tambaya akan wannan matsala, kuma abin da suke so a gaya musu shine a ce musu ciyarwa kawai za su, dan haka bini ta ji yaya kawai sai take yin azumi, wata ma cikin dan wata biyu ne bai kai ya kawo ba, wata kuma duk tana harkokinta kafin Ramadana, amma tun da Ramadana ne yazo sai ta yi dabara. To ya kamata mu sani kamar yadda zamu zo mu ji anan gaba, wanda duk ya sha ruwa a watan Ramadana da gangan jama'a, bala'in da dokar kanshi ba gani bane, zamu zo mu ji magana akan wannan. Wanda duk ya ci abinci cikin watan Ramadana da gangan alhalin azumi ya hauka shi, ba karamin bala'i ya dauka kanshi ba, Allah ubangiji ka kare mu. Dan haka mai shayarwa da mai ciki, abin da yake akan su shine ramuwa idan sun ainihin wato sun sha ruwa saboda wannan bukata, idan suka ji tsoron haka sai su rama, wato sai su sha sai su rama. Haka al-Imamu al-Qurtubi yake faɗa a cikin tafsirin sa cewa daga Ibn Abbas, Allah ya ƙara masa yadda, Ibn Abbas yake cewa kanat rukhsatan lishaykh al-kabir wal mar'ati al-kabira وهما يطيقان الصوم أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا يجي أن يما صوهور صوهوا رنغمي أكان سشاروا سيس تشير دا مسكيني كوالي أزم يقوى دا والحبلى والمرضع إذا خافتا أولادي على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. ابن عباس يكي جوا إتوكو ميتك دمي شاروا إذن سكت صورو مدنسو سيس شاروا wa aftara wa at'amata, sai kuma su ciyar. To wannan idan ya shafi dan su kenan kamar yadda ya ce, idan kuma ya shafi kansu aka ce sai su ainihin wato yi azumi sai su rama, wallahu alam. Baya ga waɗannan, malamai suna ilhaqin wasu mutane da waɗannan majmu'a, wato ana riskar da wasu mutane su ma saboda uzi, daga cikin su akwai al-harim, wato wanda yake ya sufa har ya rudi ya fita daga ayyacin shi, irin wanda Allah yake cewa man nu'amiruhu nakisu fil khalq, irin wanda yake cewa da kai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a, da zawo ya dawo bai san abin da yake, bai san abin da yake fadi ba, irin wannan wanda yake bai da tamyizi, bai san me yake yi ba, bai san me yake fada ba, wani ma bai gane mutane, wani ma kaza, wani ma in ya fita sai an nemo shi, kaga ya kuma kamar karamin yaro kenan. To irin wannan babu azumi akan shi, sai dai idan wanda ya zama ana samun fluctuation, wani lokaci yana da hankali wani lokaci bai da shi, to a ranar da yake da hankali duk abubuwan da suke hawa kan mai hankali sun hau shi, ranar da kuma hankalin shi ya kushe saboda wannan cuta ta tsufa, to shi kuma shi ma a ranar ne da abubuwa sun fada mishi. Haka wanda ya buƙatu izuwa ga ya sha ruwa saboda zai ceci wani ko zai kare wani, kamar yadda malamai suna ba da misali da sojoji masu tsaron ƙasa wanda suke a fagen daga kuma kamantansu idan bukata ta kai gare su ta haka public physician ruwa kamar da Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi ya taba su jujin musulmai fatwa akan haka kamar yadda aka rawaito a cikin tarihin sa wanda Ibn Abd al-Hadi yake ba da labari a cikin al-Uqutud Durriya labari ne mai tsawo ba shi muke anan ba Ibn Taymiyyah ta ba masu jujin musulmai fatwa akan su sharuwa saboda su samu karfi na yin jihadi da yaki against the sudata ta haka wanda mutumin da a ce alal misali a ce yunwa ko kishirwa ta galabaitar da shi da rana da azumi aka ga yana nema kamar zai halaka to wannan saboda kaida ta dafu dar to za a bashi fatawa ya sha ruwa a ce mutum ya samu kanshi a cikin halin azumi azumin kuma ya nemi ya kashe shi to ba za a ce ya bari rayuwar shi ta salwanta saboda yana azumi ba haka wanda aka mashi ikrahi kuma wanda za a sa mashi bindiga a ce sai ya kare azumin shi ba ka ba kashe shi in ya yana idan da dama ya dauki rukhsa kamar irin abinda muke jin labari so da dama a cikin kafafen watsa labarai cewa kasar China hukumomi a can waccan kasa suna hana musulmai yin azumi a tirsa sa musu cewa dole sai sun ci abinci kamar a office ko a wuraren ayyukan su ba a yadda su yi azumi ba ana hana su yancin addinin su to irin wannan mutum na iya daukar rukhsa danya tsira da rayuwarsa ya tsira da mutuncin sa wallahu ta'ala sai bayani dangane da abubuwan da ke bata azumi akwai abubuwa da dama waɗanda malamai suka yi bayani akan cewa suna bata azumi za a danyi bayani akan su a takaice insha Allah daga abu da farko akwai jima'i wato tarawa da mata akwai zuban maniyyi da sha'awa ko da ba tara ba akwai cin abu ko cin abin sha da gangan da kuma duk wani abu da ke daukan hukuncin abinci sannan amai da gangan sannan fitar jinin haila da nifasi idan muka lura duk waɗannan abubuwan wa abubuwa ne wanda suke faruwa wato kaji an ce da gangan ko kuma wanda suke ɗabi'a ne amma abin da yake yafi ƙarfin mutum to zamu ji su kuma ana kau da kai akan su abu na farko shine wato jima'i mutum ya sadu da matarsa ta aure da rana tsaka cikin Ramadana to wanda duk ya haka azumin shi ya lalace kuma wajibi ne akan shi ya tuba ya nadama ya istighfari kuma ya rama wannan rana sannan kuma ya kafara ta azumi ta yanta baiwa in bai samu baiwa ba sannan ya tsallaka zuwa azumi na wata biyu a jere idan bai samu ba sannan ne zai ciyar da miskinai guda 60 wanda kowane miskini za a ba shi abinci wannan malamai suna cewa kuma dole sai ya bi wannan kaida zai fara azumi ya kamata yi sai in ba zai iya azumi sannan za a tsallaka zuwa ga wato abin nan wato abin nan za a ji enta wuya za a fara bayani in ba zai iya ba sannan tsallaka zuwa ga azumi in ba zai iya ba sannan tsallaka zuwa ga ciyarwa saboda hadisi ne yazo tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin Bukhari da Muslim da sauran littattafai Abu Hurairah yake ba da labarin cewa wata rana suna zaman tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum ya zo yana cewa ya halaka manzo Allah ya ce me ya faru ya ce waqatu alamraati wa ana sa'im na aukawa matata alhalal ina azumi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi farko tukunna hal tajidu raqabatan tu'tiquha kana da wuya da zaka inta kana da bawa da zaka inta ya ce bai da shi sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mashi fal tasbi wa anta sumu shahrin mutatabi'ain zaka yin azumi guda 60 a jere yace la ba zai iya ba sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi hal tajidu it'ama 60 miskinan to zaka kana da abincin mutum 60 talakawa yace nan ma bai da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shuru ana nan sai aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani dudu na dabino sai ya dauka yace ina mai tambaya din nan sai ya ce ga nan sai annabi ya ce mashi dauka ka je ka ciyar sannan sai yake cewa ala afqara minni ya rasulullah to zan je ba wanda yafi ni talauci ne ba ma baina labataiha ahlu baitin afqara min ahli baiti yace ya rantsa da Allah tsakankanin duwatsun nan guda biyu da suka kewa Madina alharrataini yace ya rantsa da Allah babu gidan da yake gidan shi talauci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dariya har aka ga haƙoransa sannan yace at'imhu ahlak ka je ka ciyar da iyalanka da wannan kaga wannan shine hukunci game da jima'i Ibn Qudamata al-Maqdisi a cikin littafin Al-Mughni yana cewa jima'i da ake nufi anan sawa'un wato man jama'a yana cewa wa man jama'a fil farji fa anzala aw lam yunzil aw dun al farji fa anzala amidan aw sahiyan fa alayhi al qada wal kafara duk wanda yayi jima'i da matarsa ya saka azzakarinsa a cikin farjinta, shin yayi inzali ko bai inzali ba, to wannan doka ta hau kansa. Ko kuma koda yayi inzali amma koda bai saka azzakarinsa yayi wuluci a cikin ya sadu da ita ba, to nan ma kafara ta hau kansa. Matukar yayi yayi abin nan, yayi kokarin saduwa da ita, to a kafaran nan ta hau kanshi domin abin da yayi ba daidai bane, kuma dole ne ya biya wannan kafara a bisa ka'idar da shari'a ta nuna. Sannan a nan nake so ya 'yan uwa masu albarka na sake yi ma junanmu nasiha. A ƙarshen gaskiya ana samun wani yanayi wanda mutane da dama musamman masu ƙuruciya ko sababbin aure, wato amare kenan da angwaye, sukan yi yawan yawan malamanmu tambayoyi. Za ka ji agun malamai ana ta musu fatawa akan cewa algawata malam ya zan yi, na yi aure ne wallahi sati biyu kafin azumi kuma an samu matsala, ni ban ma san yadda aka yi ba. Wasu ma sai ka ji a cikin wata guda na Ramadana an yi irin wannan ɓarnar, yau gobe ma an yi ta, jibi ma an yi ta, ana ta maimaita ɓarna, abin ya zama ba daɗi haka, babu daɗin ji. To wannan gaskiya saboda Allah na farko tukuna akwai jahilci a ciki, mutane ba sa ƙoƙari su san addini, su san hukunce-hukuncen shi kafin su yi aure. Sannan kuma akwai wato ganganci ga wasu wanda ma sun san addinin, ala ayi halin dai a kiyaye. Sannan yana da kyau mu gane bai daga cikin fa dole a ce sai an yi aure sati ɗaya kafin Ramadana ko sati biyu, kuma an kawo su ɗanya kune shar, sun zo ga su an haɗa su wuri guda, kuma ga aure ne tsakankanin su babu wani shamaki, sannan a ce kuma ana tunanin wai su haƙura har wata guda, a'a, ai ba sunna bane yin aure a cikin Sha'ban. Ya halasta dan halasta, amma tunda ana samun matsaloli sai a kaushe musu, dan me ba za a bari sai Shawwal ba bayan sallah. Hasali ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi auratayya kala daban-daban a cikin Shawwal, amma ban uwa mu san ko ya taɓa yin aure a cikin Sha'ban ba. Duk da shi kuma wa kana amlakukum li irbihi, da haka in sunna ake fata a yi aiki da ita, waɗannan auratayyan da ake yi sai a yi su nesa da Ramadana, tun can ana cikin Zulqa'ada abin nan, wato ana cikin Muharram ko Safar sai a yi auren, watakila kafin Ramadana ma tana da ciki, da haka kowa ta kanshi yake, ba ta zuwa kusa da shi, bai zuwa kusa da ita. Ko kuma ko da babu ciki an ɗan saba dai, yanzu abin ya zama jiki, babu irin wannan jarabar da maita da kwaɗayin wanda za ta hana a yi ibada. A taƙaice dai jama'a, ba daidai ba ne zakewa iyali da rana cikin Ramadana, ba daidai ba ne, babban alkaba'i ne, wanda kuma duk yayi ya sani idan bai yi kafaran nan ba to ana bin shi ita. Kuma kafaran nan za a yi ta ne sai an jera azumin nan kan jeren giyarsu, babu shan ruwa. Za a sha ruwa ne kawai idan an samu wani uzuri karɓaɓɓe a shar'ance. Idan ku babu uzuri karɓaɓɓe a shar'ance, idan mutum ya sha ruwa, malamai suka ce sai ya sake lissafi, wallahu a'lam. Sannan abu na biyu da ke karya azumi shine zubar da maniyyi da sha'awa. Mutum yana sanar da zaɓinsa ta hanyar rungumar matarsa ko shafa jikinta, ko kuma ta hanyar yi mata sumba, wato kiss, ko kuma ta hanyar ma masturbation, al'adar sirriya ko al-istimna, irin abin da mutane suke, wanda shi ma bai da kyau. Mutum ya ta wasa da al'aurarsa har sai ya fitar da maniyyi, ko ta hanyar kallon bluffing, fina-finai na batsa da shedanci waɗanda mutane suke kakkalla, to sai ya je cikin Ramadana ya buya saurayi ne, sai ya je shige ɗaki yana ta kallon su ko budurwa har su samu matsala a jikin jikinsu, to wannan shi ma azumin shi ya baci. Domin wannan abu ne nashi na zaɓi, kuma sha'awar da ta bayyana gare shi mai ƙarfi ta saba da manufar azumi, don haka akwai ramuwa a kan shi, amma babu kafara. Kafara tana tabbata ne idan an yi jima'i. In kuwa wato ya yi zama ya yi sumbanci matar shi ne, ko ya shafa jikinta, ya rurungume ta amma bai yi maniyyi ba, to wannan babu abin nan a kan shi, babu ramuwa, azuminsa bai kari ba. Sai dai ana tsoratar mashi kada irin wannan ya kai shi zuwa ga wata, wato daga wannan ƙaramin abu ya kai zuwa ga jima'i, domin ko shi wancan ɗin ya rage mashi falalar azuminsa daga kai shi daga runguma, kuma a je a yi babban aiki wanda zai ja mashi matsala. Shi yasa Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi kaza da matarsa, yakan runguma matarsa, ko mata kiza azumi, amma ita kanta sai take cewa amma shi yafi ku iya mallakar sha'awarsa. Wanda ko ya samu kanshi a cikin halin bacci kamar baccin rana ko bacci bayan sallah asuba, sai kuma ya mafarki, to wannan shi ma babu komai a kanshi insha Allah, saboda ba zaɓin shi bane. wani abu da ke faruwa mafarki ba a hukunci da shi, daga koda abinci ya ga yana ci a cikin mafarki da azumi, to wannan babu komai a kansa. Hukunci da gaba shi ne game da mutumin da ya yi wato ya sha ruwa ko ya ci abinci da gangan cikin azumi, shi ne mutum ya ɗauki abinci ya saka a bakinsa ko abin sha ya saka a bakinsa. Kai malai ma suka ce koda ta hanci ne irin abin shaka wanda yake matsayin abinci, kowane irin abinci ne kuwa, sauran abinci ne wanda yake main abinci ko dai wani abin sha ko abin marmari ko ruwa ko ruwan zoɓo ko fura ko menene ko shayi, inda sunan shi abinci ya kai cikin cikin mutum da rana da azumi da gangan, to wannan ya aikata mummunan alkabai. Allah ka tsare mu. Allah subhanahu wataala ya haramta haka, yin haka kuma barna ce, ɗaya daga cikin kaba'ira ce ya ƴan uwa masu albarka. Wanda ya haka kamar yadda malamai suke faɗa, wannan laifin da yayi yafi ƙarfin a ce ga kafararsa, domin ka ji an ce laifi yana da kafara, to wato ana iya wato samun mafita game da shi kenan a nan duniya, amma wannan yafi ƙarfin kafara, ba a san kafararsa ba, sai dai mutum ya ta tuba, ya ta nadama, ya ta sadaka, ya ta yin ayyuka na alkhairi waɗanda za su zama mashi, Allah ya so su zama innal hasanati yudhibuna sayyi'ati zalika dhikra lidh-dhakirin. Ibn Taymiyyah yana cewa abu ne sananne a cikin ijma'in malaman musulunci cewa cin abinci ko cin abin sha yana bata azumi kamar yadda jima'i da haila suke bata azumi, haka yake fada a cikin majmu'ul fatawa a cikin mujalladi na 25. Wannan kenan. To kamar yadda muka ambata a baya, akwai abubuwan da suke daukan ma'anar abinci, su ma suna karya azumi, waɗanda a al'adance ba abinci bane su, amma kuma suna daukan hukuncin abinci saboda suna iya biyan buƙatar da abinci yake biya, kamar mene, kamar allura da ake yi a madadin abinci ga mutumin da yake da wata larura ta rashin lafiya ko kuma wata buƙata ta sa aka mishi allura wanda yake dauke da sinadari da zai hana shi jin yunwa ko ya hana shi jin kishi. To duk sanda aka yi ma abin nan mutum irin wannan allura, to azumin shi aka yi. Haka ƙarin jini, wato transfusion na jini da ake yi, da wanda aka ɗiban ma da wanda aka zuba ma, duka azumin shi aka yi, domin ɗiban jini irin wannan yana matsayi yake da kama a ce ƙaho, sannan wanda aka samu shi jini jinin nan yana matsayin wani surplus ne, wani wato madadi ne na abin da ya fita a jikin shi. Haka wanda aka mishi ƙaro ruwa, wanda ƙaro wanda irin wanda zai hana shi jin yunwa, wanda zai zama abin da aka saka mishi destro ne ko normal saline ne ko wane ne, amma dai idan yana kan wannan abin nan din, wannan fluid din, ba zai buƙaci abinci ba, bari buƙaci, bari ji yunwa ba, to wannan shi ma azumin shi ya kare, babu azumi ga wannan. Sai dai idan zama larura ce ta sa haka, to yiraran cikin masu uzuri wanda za su biya, in ko da gangan ne to yana cikin wancan matsala. Da haka mutum ba zai je ya bada jini, ya bada donation na jini da rana da azumi ba, sai in wanda za a ba din ya zama yana cikin gararin tsakanin mutuwa da rayuwa. Amma idan abin da za a iya jira ne, to sai ya jira sai an sha ruwa da daddare sai ya je ba shi. Wallahu ta'ala alam. Wannan kenan. To haka kuma duk wani abu da zai tsaya matsayin abinci, wanda watakila ban bada misalin sa ba a nan, inda yana ɗaukan matsayin abinci, to idan mutum ya ci shi da rana ko ya sha shi da rana, to wannan shi ma, ko kuma ya saka shi a cikin jikin shi, to wannan shi ma ya zama karya azumi. Sai kuma ƙaho, wato alhijama, da wanda aka mishi ƙaho, da wanda ya ƙaho kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa afzarul hajim wal mahjum, wanda yayi da wanda aka yi masa a cikin hadisin da Imam Muhammad da Abu Dawud da Nasa'i suka ruwaito, da sauran malamai, Imam al-Bukhari ma ya ruwaito shi a Fathul Bari, ya cikin Fathul Bari Ibn Hajar ya tattauna akan hadisin kware daga ciki. Haka nan kuma a cikin al-Awtar malam Muhammad Ibn Ali al-Shawkani duka sun yi magana akan wannan hadisi da ma'anonin da kuma dalilin da yasa aka ce haka, domin hadisi ne suka zo da dama da suke nuni zuwa ga wannan matsala ta afdarul hajim wal mahjum. Amma idan da haka da hijama da alfasadu, kamar a ce an yi mutum balle-balle jini ya zuba, to wannan suna karya azumi. Amma idan jini ya zuba ba da haka ba, kamar a ce ta hanyar haɓo ne ko kuma rauni ne, mutum ya ji wani ƙaramin rauni kamar ya faɗi, ya turguɗe haka, ko ya fasa ƙafarsa, ko hatsari akan abun hawa, ko ya yanke a kicin da wuka, ko kuma an cire mutum haƙori kamar asibiti wani ɗan jini ya zuba, ko an yi wa mutum wani dan wato kaman stitches ya dan ji ciwo a hannu ko a kafa ko a kai aka mashi stitches din ya zuba wadannan duka ba za su yi tasiri akan azumi ba insha Allah babu komai yana daga cikin uzuri wallahu ta'ala alam to haka kuma akwai amai da gangan to kaga kamar yadda muka fada cin abinci da gangan ya kare azumi fitar da jini da gangan ta hanyar yin kaho ya kare azumi to haka kuma amai da gangan to amma duka waɗannan idan suka faru ba da gangan ba suna da mafita insha Allah abin da yake nufi da amai da gangan shine mutum ya fitar da abincin da ke cikin cikinsa ta hanyar ya matse ciki yana sani ko ya sa hannu a cikin bakinsa ya kakaro amai ko ya je ya shaki kanshin wani abu da ke sa shi yin amai da gangan ko kuma ya dai yi wani abu wanda ganganci ne ya ja mishi ya aman kamar ya dinga birgima har sai amai ya dawo mishi to wanda dai haka azumin shi ya kare kuma ana bin shi wannan azumi sai ya rama shi domin shi ma fitar da abinci ta hanyar amai kamar fitar da jini ne zai sa mutum ya raunata don haka babu wannan azumi azumin nan ya kare wallahu ta'ala a'lam mutum na gaba shine wato wanda jinin haila ya fito mata da rana tsaka ko jinin nifasi mace ta haihu da rana ko kuma cikin rana da azumi bayan gari ya waye sai kawai ta samu kanta cikin zuwan jini na haila wannan ita ma ba su da azumin wannan rana azumin su ya lalace sai kuma su ainihin lissafa shi a cikin kwanakin da suka sha azumi za su rama mun dan yi magana a baya akan wanda ya sha azumi da gangan wanda ya sha azumi da gangan ya yi masa albarka wato mutum ya karya azumin shi da gangan ko kuma tun farko ya ki yana cin abinci to wannan yayi babban barna bai da wani uzuri na shari'a to wannan ba karamin kuskure bane yawa kanshi ba karamin kuma alkaba'i yawa al'ummar musulmai ba yana daga cikin abin da muka ambata a baya shine wato al'ummar musulmi suna yin azumi gaba ɗayan su to aka samu wani baya yi to wannan ya shiga cikin alkaba'i Allah ka tsare mu daga alkaba'i ya shiga cikin mummunan laifi idan kana so ka san munin laifin to sai ka duba irin hadisan da suka zo game da mas'ala duk da yake wajibi ne anan madan tsaya mu faɗa duk da yake ba ma san shiga cikin harkokin wato kanakancin hadisi a irin wannan irin nasiha amma wajibi ne a ambaci cewa akwai hadisai da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mabambanta wanda suka yi bayani akan kawo laifi da alkaba'in da ke kan wanda ya kare azumi amma gaskiya saboda Allah galibin su ba su inganta ba irin da aka ce wai annabi ya ce man afṭara yawma min ramadana min ghairi illatin wala maradin lam yaqdihi siyamud dahri wa in sama wanda duk ya ci abinci ko ya sha da ramadana ba tare da uzuri ko rashin lafiya ba wai in yayi azumin shekara ma bai rama ba wannan riwaya Abu Huraira kenan wanda ke cikin sunan da Imam Abu Dauda wanda take bata inganta ba malamai sun inganta sirrata tata kamar yadda Sheikh Al-Albani yake fada cikin Da'ifu Sunan Abi Dawud akwai kuma riwaya ta Al-Imam An-Nasa'i a cikin Al-Kubra wanda aka rawaito daga Abu daga Abdullah ibn Mas'ud kusan irin lafazin ne shi ma wannan man afṭara yawma min ramadana min ghairi illatin lam yajzihu siyamud dahri hatta yalqa Allah fa in sha'a ghafara lahu wa in sha'a adhabahu cewa wanda duk ya sha azumi bai da wani uzuri to ko ya yi tsawon rayuwa yana azumi ba za a karba ba sai dai kawai in ya gamu da Allah in Allah ya so ya gafarta mishi in Allah ya zo kuma ya kama shi da shi to amma akwai riwaya ɗaya wacce take ta tabbata wadda aka samu daga ainihin wato sahabi Abu Umar al-Bahili wadda in ba na manta ba wanda suka fita da ita akwai Al-Imam An-Nasa'i din akwai kuma Ibn Hibban akwai Hakim wanda isnadi ne tabbatacce cewa haka akwai Ibn Hibban akwai Ibn Khuzaimah akwai Al-Imam al-Baihaqi da sun fita da ita insha Allah cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasu ranar yana bacci sai wasu mutane suka zo gare shi suka ce ya tashi suka tafi da shi suka kai shi wani wuri mai wani dutse mai wahala hawa suka ce mishi hawa yace bazan iya ba sai suka ce zamu kama maka suka kama da shi suka hau da shi can sama yace sai ya ga wasu mutane ya ji sautin wasu mutane suna ƙara suna ihu yace meye wannan suka ce mishi hadha awau ahlin nari wannan kururuwa ɗin mutane Allah ka tsare mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai suka cigaba tafiya da shi har sai da aka zo aka samu wasu mutane an rataye su da kumatun su dinnan an yayyaga musu kumatu jini na zuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa su ai waɗannan sai aka ce alladhina yufkiruna qabla tahillati sawmihim
sune wanda suke shan ruwa kafin lokacin shan ruwa yi, kafin lokacin buɗe baki. Kaji irin azabar da ake yi musu wannan, kamar azabar kabari ne kenan ake ma mutanen da suke shan ruwa rana bata fadi ba. Anan ne Ash-Shaykhul Albani yake cewa to wannan in ya zama zunubin wanda yake shan ruwa lokacin shan ruwa bai ba, ina kuma ga wanda kwata-kwata bayan azumi. Ma'ana har yake cewa yana wa mutane nasiha lalle su kula, kar su dinga biye mai kiran sallah da ake na radio ko kiran sallah wanda ake ba a riga an tantance ba, saboda wasu kada nan kawai yan baranka da mani. A tabbatar rana ta fada tukunna kafin a sha ruwa. Allah ka tsare mu. Dan haka wannan azaba ce da ake ma masu cin mutuncin watan Ramadana da keta alfarmarsa da istihza'i da wannan sha'ira daga cikin sha'ir ta addinin musulunci, za su gamu da irin wannan azaba. Allah ubangiji ka tsare mu daga taɓewa, ka tsare mu daga fadawa cikin azaba. Wannan karmanta azumi rukuni ne daga cikin rukunan musulunci, da haka ba a wasa da shi. Allah ubangiji ya tsare mu. Dan haka zaka ga malaman musulunci suna ambatan shan ruwa a azumi, karya azumi a cikin kaba'ira, kamar yadda wato al-Imam Adh-Dhahabi yake ambata, yana ambatanta a cikin Kitabul Kaba'ir a matsayin ɗaya daga cikin kaba'ira waɗanda suke manya-manyan zunubai kenan. Dan haka malamai suka ce har ila yau idan ya tabbata wani ya sha ruwa cikin azumi da Ramadana ya ki yin azumi, to yana daga cikin aiki da ke kan shuwa gabani na al'umma su hukunta su. Wato a samu ɗan hizba wanda za su je su kamo shi su kai shi gaban shugaba, su kai shi gaban gwamna ko gaban sarki ko gaban wane ne, ko wani wakilinsa ko gaban alƙali, kuma alƙali ya mashi ta'aziri tun daga bulala, ko ya sa a kulle shi, ko ya sa a mashi cin mutunci a muzanta shi, ko ya kafa mashi wata doka dai wadda za ta zama wato abin nan wato radda'i gare shi, za ta kunyata shi ko ta sa ya shiga cikin hitin shi. Da haka ina nasiha ga ƴan uwa musulmi waɗanda suke suna bayyana rashin arzikin su, kaga mutum yana cin abinci da rana wai kuma lafiyar shi ba, har ma zaka ga wasu sukan zuwa ne su ƙarya su anshi takarda su je likita ya rubuta musu takarda cewa wasu ba su da lafiya ne su dinga cin abinci da rana, musulmi suna azumi, wannan ba daidai bane. Hasali koda kana da uzuri ba daidai bane ka fito cikin watan Ramadana kana cin abinci a gaban mutane kawai dan wai ka nuna musu izgili cewa wai kai baka yin azumi, kai baka da arziki, ba daidai bane, kana wulakanta musulmai ne wannan. Amma idan ba da uzuri ba da izgili bane, babu laifi dan ka ci abincin ka, musamman a wuraren da yake in ka ci abincin ba zai iya haifar da wata matsala ba. Dan akwai inda in ka je ka ci abinci jikinka zai gaya maka, ba za su ma tambaye ka dalili ba. Akwai wani lokaci a baya yawan shekarun nan kusa, wanda wani ma Kirista ne ma ba musulmi bane, yaje ya ci abinci da azumi a wani wuri, ina jin sai da abin ne mai zama wata rigima babba dan abin bai zo da sauki ba. To dan haka sai ka kula da wannan, in baka bari dan Allah ba ma to ka bari dan lafiyar jikinka, Allah ubangiji ya kyauta. Wannan kenan. Akwai abubuwa da malamai suke lissafawa a matsayin abubuwa makaruhai, ababen kyama a cikin azumi wanda ba a so mutum ya dinga yin su, saboda suna iya lalata mishi azuminsa ko su rage wa azumin falala ko martaba ko wani abu makamancin haka. Daga ciki akwai kamar yadda ya zo a cikin hadisi, al-mubalaghatu fil madmadati wal istinshaq, kada mutum ya kai matuƙa wajen kurkure baki da shaƙa ruwa a wajen alula, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayanku yana alula ya kai matuƙa wajen kurkure baki da shaƙawa, illa an yakuna sa'iman ko illa an takuna sa'iman, kamar da annabi ya faɗa ma mutum mai suna Laqayt ibn Sadr. Wannan hadisi al-Imamu Abu Dawud da Tirmidhi ya fitar da shi, haka Ibn Abi Shayba a cikin musannaf ɗinsa. Hadisi ne tabbatacce, dan haka wanda yake abin nan yake halin wato azumi to ba zai kai matuƙa wajen kurkure bakin shi da shaƙawa ba sai yayi a hankali. Sannan na biyu daga cikin makaruhat ha ila yau akwai sumba kiss, don wata hanya ce ta da sha'awa, wata hanya ce da ta jawo zuwa ga barna, lalata azumi, ta iya kawo zuwa ga jima'i, za ta iya kawo zuwa ga fitar da maniyyi, don haka tun farko ake hanawa. Kuma itibarin ba wai sai a ce tsoho ba da ba komai in yayi ba yaro ne akwai komai, a
karfin sha'awa ake biwa, wani ma tsoho yafi yaro karfin sha'awa, dan haka babu kyau jama'a, makruhi ne. Sai dai idan mutun yayi azumin sa bai lalace ba, idan ya rage ma azumin sa falala, ko kuma idan wani abu ya biyo baya to gurgudan abin da ya biyo baya gurgudan hukuncin sa, wallahu alam. Haka malamai suna fadan cewa idan mutun nazari ila zauja, mutun ya ta kallon matarsa ko bai wasa har kallon da zai ta mai da sha'awa, dan misalin zai biyo baya to wannan shi ma babu kyau. Haka a tafkiru fil jima'i, tunanin jima'i, don ga ga mutunani ma babu kyau. To bil ahara, kuma a haramta irin abin da dama can haramun ne, kaman kallon fina-finai na batsa, ko kallon hotuna na batsa, ko yin kwarkwasa, zance na batsa, baka da baka, ko ta hanyar chatting, ko ta hanyar aikawa da sakonni da karban su ta hanyar waya irin wannan na zamani, duk waɗannan ba su halasta ba. Haka nan daga cikin makruhai akwai cincingam. Ina cewa cincingam anan, saboda haka malamai suka faɗa cincingam wanda bayi da zaki, babu wani abu da ke fita daga jikin sa. Akwai cincingam misali irin na ƴan gudu, wato wanda suke masu tsere, suna yin suna basa babu komai a cikin sa, to shi ma makruhi ne. Haka dandana abinci kamar ga mata da suke girki, babu laifi ya halasta, amma wallahu ta'ala a'lam. To dan haka ɗan uwa masu albarka, dandana abinci da mata suke yi, ana yin shi ne da sharadin kayya ka dandanan ya kai ga makogoro ya tsaya ya harshe. Shi ma dai malamai suna ganin makruhi ne, saboda kar ya zo ya haifar da matsala. Asali in za a yi ba tare da na ba, to yafi. Sannan daga cikin makruhai ila akwai wisali, wato azumin sabazarci, shine mutum ya azumi rana daya har zuwa rana ta biyu ba tare da ya ci abinci ko ya sha ruwa ba da daddare. To wannan wisali shi ma babu, yana daga cikin makruhai, duk da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kasance yana yi, kuma har ya bada dama cewa ana yi amma na kwana daya kawai, kada ya wuce awa 24, wallahu ta'ala a'lam. Sannan haɗiye miyau, mutum ya tattara miyau ko kaki ko majina da ke fita daga hanci kaman yana mura, me kun ya tofar da ita waje, kuma sai ya haɗiye zuwa cikin cikin sa, ba ta kare azumi amma ba makruhi ne. Haka haka shakan kanshin abin da aka san yana zuwa cikin ciki, kaman turare mai ƙarfi irin almiski ko kafur ko bahur wanda aka san suna da ƙarfi, to ana ganin karhancin haka, saboda yana da ƙarfi sosai. Wasu malamai suna ganin karhancin yin aswaki bayan rana ta yi zawali da rana tsaka, sai dai wannan babu wani dalili akan shi. Ya halasta a yi aswaki a kowane lokaci ko wani abu da ke tsayawa a matsayin aswaki. Duk da wannan dai maganganu malamai suna faɗan su ne don wato nuni zuwa ga kara azumin da tsare shi. Akwai kuma abubuwan da sun halasta a yi su da azumi, wanda suna da yawa, asalin su dama halas ne, kaman mutum ya yi kurmi ya shiga cikin ruwa ya jika jikin sa duka, wannan ya halasta. Kaman yin alula da kuskura baki, shi ma mun ji cewa ya halasta, amma kada a kai matuƙa wajen yi din. Sannan akwai kuma yin aikin ka na sana'a wanda watakila zai iya sa wani abu ya shiga hancin ka, kamar wanda yake nika gari ya shiga hancin shi, ko kuma wanda yake aiki a cikin kura, ko wanda yake aiki a cikin ƙasa ko yashi, don wani abu na cikin sana'a shi ya shiga cikin hancin shi, babu laifi. Haka kuma babu laifi ga mai azumi ainihin wato ya amfani da abin da ake cewa inhaler, wato wannan abin masu ciwon asma, idan ya bukaci zuwa ga ya shaka, domin iska ce kawai yake shaka zuwa huhunsa don ta sauƙaƙa mishi numfasawa, ba abinci bane, babu laifi idan ya yi wannan. Haka kuma babu laifi ga mai azumi don ya abin nan wato an cire mishi haƙori, kamar idan haƙori na ciwo, likita ya gidi cire maka cikin azumi, wannan ma babu laifi insha Allah. Haka babu laifi ga mai azumi ni amfani da magunguna wanda suke for external use, kamar wanda ake shafa su irin ointment ko makamantan su, duk wanda ba sha ake yi ba. Wannan kenan insha Allah, dangane da abubuwa wanda suke sun halasta ga a cikin watan Ramadana. Ka'ida amma ita ce duk abin da yake aslan wato halas ne, to ba za a ce ya haramta ba sai inda dalili na shari'a shi ne nasi na Alkur'ani mai girma, kamar yadda Qur'ani ya hana ci da sha, ko kuma hadisi ya hana yin kaho, ko kuma wasu abubuwa makamantan haka, ko kuma abu wasu ka'idoji amma dan wato tattaunawa da ba da hukunci kamar da malamai suke yi wato ta harkar kiyasi kenan kuma kamar haka in Allah ya kai mu a darasi na gaba zamu dan yi tsokaci insha Allah akan ibadojin da ake yi cikin Ramadana wato kasancewa watan Ramadana wata ne da yake tattare da ibadoji daban-daban da albarka mai yawa daga akwai ibada mabambanta tilawa alqur'ani sallah ta dare wato tarawih kenan ciyarwa sadaka natsuwa kauda kai da yafiya da makamantan su wannan sa daga cikin ibadoji wadanda watan Ramadana yake ainihin kwadaitarwa ayi shi kuma kamar da muka ambata dama a baya wannan wata ne na tarbiya su yake zama musulmi idan ya koyi waɗannan abubuwa waɗannan ibadoji da ake a Ramadan to don Allah ya so shi rahama da gafara ana fata tsawon shekara kafin wani Ramadanan ya juyo kuma sai ya zama ya saba da waɗannan ibadoji wato kamar musulmi ya tafi wani retreat ya tafi wani course ko sanin makaman aiki ko horo na musamman wata ɗaya a shekara sai zama kafin shekara ta zagayo ya ci gaba da yin wannan ayyukan ya saba kenan sai zama kawai shi yana cikin bauta da kulawa da addininsa da kokarin gyara halayensa da tsarkake zuciyarsa da makamantansu yana daga cikin alamun wato kamar da malamai suke nunawa alama ta tadewa da kuma raunin ayyukan mutum a ce da zarar Ramadana ya wuce kuma sai ya koma ya ci gaba da abin da ya saba da daga cikin har ila yau daga cikin abubuwan da suke ake karahantawa ko a Ramadana ko a wajen Ramadana daga cikin abubuwan da ana iya daukan su cewa suna daukan hukuncin wato karya azumi wanda na dan manta ban fada ba shine akwai taba shan taba yana karya azumi kuma da mali taba haramun ce ko da Ramadana ko ba da Ramadana ba amma tana samun karin haramci a cikin watan Ramadana wallahu ta'ala alam zamu sarara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi